الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول الله سبحانه وتعالى دا يساك هذا مو a wannan yammaci na litinin biyu ga watan rabi'in al-awwal a shekara ta 1442 na hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shine 19 ga watan 10 a shekara ta 2020 na lissafin miladiya. Wannan shine zaman mu na 7 da tattaunawa da muke akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wajibcin binta da kafa hujja da ita a matsayin tushe na daukar addini, da kuma bada tarihi da matsayin kungiyoyin da suka karkacewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shubuhohin su da mai da martani a kansu. Mun yi magana a zama na 5 da na 6 akan kungiyar Shi'a, ma'anarta da dan wasu abubuwa na tarihi na kafuwarta, kuma mun yi magana akan me ake nufi da sunna da ta zo a cikin wasu daga cikin littattafansu. In sun ce sunna, me suke nufi? Kuma yau abin da za mu tattauna insha Allahu duk da ƙarashe ne na matsayin Shi'a dangane da sunna, shine abin da ya shafi menene Shi'a suke karɓa daga hadisai da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, menene kuma ba sa karɓa, sannan yaya wani abu kaɗan dai na littattafansu su da suka yadda da su, wanda suke ɗauko addini daga cikinsu, wanda suka dogara da su. To, na farko dai yana da kyau duk mumini ya sani, kamar da muka tattauna a baya, cewa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana nufin hadisai da suka ruwaito maganganunsa da ayyukansa da kuma taqrirat da kuma dukkan dai abin da ya shafi rayuwarsa da ake daukar sa a matsayin mabubbuga ta daukar shari'a. Malamai suna da hanya na tabbatar da waɗannan hadisai da kiyaye su, wanda duka kuma yana daga cikin kiyayewar da Allah ya baiwa Al-Qur'ani da hadisi. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, yana daga cikin tamamin kiyaye Al-Qur'ani, kiyaye ma'anoninsa, kiyaye fassararsa wadda ta zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To, a wurin Shi'a, kasancewar Shi'a ita mazhaba ce ko wata tafiya ce wadda ta ginu akan wasu usul, ginshiƙai na addini, saɓanin ginshiƙan da Allah maɗaukaki ya gina addini akai, kuma ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da su. To, dole zaka ga cewa sun yi irin abin da muka tattauna a kansa dangane da khawarijawa na imani da karɓar da yarda da kafa hujja da hadisan da suke taimakawa manufofinsu. Ma'ana duk hadisin da a cikinsa akwai tabbatar da wani abu ko usul ko ba daga usul ba abin da zai taimaka wa aqida ta su da suka bambanta da ita daga sauran musulmi to suna karbar waɗannan hadisan ba tare da sun ji tsoron tanaqudi da tufka da warwara na manhajin ba domin idan wani daga cikin sahabbai ya ruwaito hadisi a babin aqida babin tauhidi babin imamanci in ya dace da abinda shi'a suke so to suna karba amma idan ya ruwaito shi dai wannan isnadin da wannan sahabin in ya ruwaito abinda ya saba musu to ba sa karba kaga wannan ya nuna ba isnadin ake bi da tantancewar da kuma bin hanyar da malamai suka tsara ne yadda ake karbar hadisin ba a ba wannan ne a gaban su ba a'a abin da ya dace da mazhabar a karba abin da bai dace ba kar a karba na kai na kyau na farko ka san wannan cewa abin da suke karba na hadisan ahlus sunna babu ko ɗaya sai wanda ya dace da hadisan da su suka ruwaito daga imamansu ma'asumai ko ya dace da wani daga cikin irin waɗannan manufofi a mahangarsu wanda su kuma ko da an samu irin wannan ɗin ko dai su ƙara ƙarya a kai ko kuma su yi ta'wili mana duk abin da zai zo saɓanin abin da su suka yarda da shi ko su ce ƙarya ne ko su yi ta'wilinsa wanda kuma dama cewa ƙarya ne ɗin ya fi yawa kamar da za mu zo mu ji dalilin ƙaryata hadisan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka yi za su yi masa tawili tawilin da ya dace da aqidunsu amma duk abin da ba wannan ba na daga cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da aka ruwaito ko a babin tauhidi ko a babin tarihi ma a babin alwala da tsarki to duk ba sa karba ba sa karba ko a babin haila ne ba su karba hadisai kamar da malaman suka yi nassi indai daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suke sai fa idan wannan hadisi ya dace da wani abu da suka tafi da a kansa don haka ba sa daukar sa sai sukan ce sai fa idan ya zo ta hanyar alil baiti zan jirkirta ta'liqi akan wannan sai na zo kan wata magana da wani malamin su ya ambata al-kashiful ghita akan wannan wato magana don haka maganar da malamai na sunna suka dora harkar karbar hadisi ko watsi da hadisi a kanta shine adalatul ruwa adalcin marwaita wannan babu shi a wurin shi'a ba ruwansu da zancen adala sharadin su babba shine duk mutumin da yake dan shi'a ne imamiya in yi ruwaito wata magana to ana karba duk irin aqidar da yake kai wata daban in dai ya yadda da aqidar shi'a to ko mulhidi ne za su karbi riwayarsa kun san mulhidi mulhidi wanda yake da maganganu na ilhadi imma ana nufin masu cewa ba Allah ko dake ba su din ake nufi a wannan gefen ba mai wata kalma ta ilhadi ko a babin sunayen Allah ko sifofinsa wanda wata kalma wadda za ta iya fidda shi ma daga musulunci ya faɗe ta to komai tsananin wannan maganar in dai imami ne shi wato shi ne imami to za a iya karɓar riwayarsa don haka shi yasa za ka ga daga cikin marwaitansu akwai manya-manyan maƙaryata da manya-manyan tsinannu na faɗi wannan kalma saboda su imamansu su suka tsine musu za su ce wani tsinanne ne ya Allah ka tsine wani to kuma yana ga cikin manya-manyan waɗanda aka ruwaito wato riwayoyi ba daga manzon Allah ba daga ma shi imamin da ya tsine masa musamman Ja'far as-Sadiq rahimahullahu ta'ala yana tsine wani daga cikin marwaitansu sunansa زرارة بن الأعيم يعني سوى لعن الله زرارة لعن الله زرارة لعن الله زرارة تكما انك تتر رواي da zurara yake da su akan usulin abin da ya kafa shi'a Allah ne kada ya sanya wasu wanda kuma ya ruwaito su daga shi wanda ya tsine masa din amma tunda akan mazhabar yake to kawai za a karba kuma a addala shi ta bangaren riwaya koda an tsine masa sai su tawili sai tsinuwar akan wani abu ne wannan kuma tunda riwayar sa ce ya ruwaito mana kawai a karba zaka samu kuma ملاحدة كسامو شعوبيين شعوبيون الشعوبيون وتقون جياتي سوما أنا في مصر الشعوبية وانن باقون جياتي تو تعدين شيء أما تافكر كتا زواغا أبين دي شافين ياتي دقابا دلارباوا دكومة لوكا كفارساوا أجماوا ungiya ce da aka same ta a Iran tsohuwar Iran tuntuni saboda gaba da larabci da larabawa wanda suke da tasiri wajen ruguza musu daular su da tarihin su ana ce musu menene ash-shu'ubiyya daga shu'ub nan ce shu'ub ana nufin nations al-ummumi to su al'umma sai mai kabilanci da san farisanci da farisawa da tarihin su kun san dai an ce farisawa mai ake nufi yawa furs yawa persians su ake nufi da farisawa to tsabar san wannan kabila ta su da kuma tsana mai tsanani da larabawa wannan kungiya tana daga cikin kungiyoyi masu tasiri a addinin shi'a an dauki afkar dinta da yawa wajen gina wasu daga cikin aqidun shi'a da haɓaka su zaka samu wasu masu lalatacciyar aqida wanda aka yi ittifaki akan aqidar su mummuna ce akwai zan bada misali anan da mutum biyu sanannu su ma suna daga cikin daliban Ja'far As-Sadiq rahimahullahu ta'ala akwai Hisham ابن الحكم أقولكم هشام ابن سالم الجواليقي نجم أتكلم ألبان إلي ميدم سكن هالتشي دكوما بيبي كراتيكا مصمنا من هاج السنة سنشاجم وأنن سوناي هشام ابن الحكم دكوما هشام ابن سالم الجواليقي أنا شي مسوء الهشاماني وأنن هشام قدابيو suna cikin manya-manyan makaryata sannan suna cikin manya-manyan waɗanda a cikin musulmi su aka fara samu da aqidar tashbihi kun san tashbihi tashbihi shine kamanta Allah da halittarsa a ce Allah ko dai a siffantawa a dunkule a ce Allah kamar mutum yake ko kuma a dauki wata daga cikin siffofin Allah a ce siffar Allah kaza to kamar ta dan adam take to a tarihi malaman aqida da firq suna cewa wanda aka fara samu da irin wannan tunani su ne wannan mutum biyu da Hisham ibn al-Hakam da Hisham ibn Salim al-Jawaliqi manya-manyan masu ƙarya ne kuma manya-manyan masu tashbihi kuma sannan zaka same su abin zargi hatta daga a'immar kamar da na bada misali da Zurara to duk wannan yana cikin abin da zaka samu a gun waɗannan mutane waɗanda suke dangana kansu ga riwaya daga a'imma shi yasa zaka ga a cikin waɗannan maganganu na a'imma maganganu na zargi da suka mai tsanani akan waɗannan masu riwaya din wannan abin kuma ba za ka same shi a maruwaita na ahlus sunna cewa wannan mutumi ga la'anta a kansa, kuma sannan gashi yana ruwaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bal ga duk mutumin da ya san kuma ya bibiyi yadda aka tara hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zai ga cewa sai an tace, an tantance, an fayyace, an yi tankaɗe da riraya wajen bibiyar adalci, wajen bibiyar, in an ce adalci kuma ana nufin wanda baya kabira, baya israri akan saghira, shine adali. Duk wanda aka taɓa samunsa ya yi ƙarya, ƙarya ko a me, ko labari ya bayar da ya gani a kasuwa ya yi ƙarin wani abu a kai, ko kuma ya ba da labarin abin da bai gani ba ya ce ya gani, wanda dai ya shiga siffar a ce wani maƙaryaci ne, to ba a karɓar hadisinsa a kowane babi a gun malaman sunna. To amma gun shi'a, su madarin karɓa ko rashin karɓa yana da alaƙa ne da aƙidarsa, in dai imami ne shi, mai aƙidar shi'a ne, to za a karɓa, ko da shu'ubi ne, ko da ya samu la'ana da makamantansu. Shi yasa za ka ga kamar da na ambata waɗannan waɗanda aka ruwaito aƙidar tashbihi da tajisimi daga cikinsu, daga gare su kai, kamar waɗannan hishamani an ruwaito daga ɗaya daga cikinsu ko dukansu, suna cewa Allah mutum ne kamar su, suna cewa ubangijinsu ubangiji ne wanda yadda mutum yake haka yake. Wannan hishamani ɗin su suka faɗi wannan aƙida. Sannan daga cikin abin mamaki shi ne ka samu suna ruwaito hadisai daga waɗanda suke su suka fito musu da aƙidu, wasu daga cikin aƙidun da suka bambanta da su daga sauran jama'a, kamar aƙidar bada'i, wanda suka ƙirƙiri hadisai na ƙarya da asar suka danganawa waɗannan imamai nasu, kamar aƙidar bada'. Ai kun san bada', mun taɓa ji mun yi maganar al-bada', ko in ce wanda dai suke halartar darasin minhajin sunna su suka san la'alla wannan, ko kuma dai ɗaliban ilimi da suka karanta maudu'in. An ce al-bada'u, al-bada'u ana nufin bayyana. Wannan wata aƙida ce da shi'a suka fito da ita, da ita da taqiyya tare suke. Zan bayanin dukansu. Ita al-bada', abinda ake nufi dangana canjin ra'ayi da bayyanar gaskiya ga Allah, ma'ana Allah ya faɗi wani abu ana kansa, wai fayabdu lahu, sai wani abu ya bayyana gare shi wanda da bai san shi ba, sai ya san shi yanzu, sai ya ce to a canza hukunci. Wannan shi ake ce ma al-bada', yana cikin aƙidu da shi'a suka yarda da su. Taqiyya kuma ita ce mutum ya ɓoye aƙidarsa daga wani wanda suke tare da shi, ana nufin taren fizikali, wanda ko zai tambaye shi ko sun haɗu da shi, ya ɓoye asalin abin da yake kai na aƙida, domin wai tsare kansa kar a tuhume shi, ko kar a san aƙidarsa, ko kar a kashe shi. Wannan aƙida sun sanya ta rukuni a cikin rukunai, sun ce babu imani ga duk wanda baya taqiyya. Duk wanda baya taqiyya to ba mai imani bane. Ma'anar su kuma shine in sun haɗu da kowa za su iya gaya masa su suna kan aƙidarsa, ko da a zuciyarsu sun san ƙarya ne, ba a kan aƙidarsa suke ba, don su zauna lafiya, don kar a gane su. Shi yasa kullum shi'a tana yaɗuwa ne a ɓoye, ba a bayyane ba. Babu inda za a zo a ce za a yi tallan, kamar da muka yi magana a makon da ya gabata. Shi yasa suka ambata har yanzu daga cikin masu samun lada da yawa a duniya shine mutumin da ya yi sallah a bayan liman daga cikin limaman ahlus sunna. Kun gane wannan zancen? dan shi'a yazo ya shi yayi sallah a bayan limami ahlus sunnah to babban lada yake samu ladan taqiyya ba ladan sallar ba akwai riwaya da suka ruwaito cewa duk wanda yayi sallah daya a bayan limamin ahlus sunnah to kamar yayi sallah ne a bayan imam mahdi saboda tsabin ladan da zai samu saboda su zauna su cusu cikin mutane kar a gane su har su ribaci waɗanda za su iya ribata na ambata mana nassin da suka kawo cewa suna cewa nahnu ala dinin man katamahu a'azzahu Allah cewa su suna kan wani addini ne wanda duk wanda ya boye shi to Allah zai ɗaukaka shi duk wanda kuma ya bayyana shi Allah zai ƙasƙanta shi muna fata Allah ya kawo musu wannan ƙasƙanci Allah ya tsare to shi yasa zaka ga wanda aka yi hukunci ma akan aqidarsa ta kafirci ce suna karɓar riwaya daga wurinsa saboda abin da ya dame su kamar da na ambata ne maganar aqidar ce wanda yake tare da su ba maganar adala ba ce ba ruwansu da adalci cewa wani adali ne ko ba adali ba ne kawai ya yarda da aqidarsu to suna tare da shi sannan kuma wajen abin da ya shafi karɓar hadisi ba sa sharɗanta ittisalu sanad a ce sanadi ya inganta idan mutum ya zo ya ce wane imamu wane ya ce mun kaza to kawai ana karɓa shi ɗin ake kallo ba a damuwa da sun haɗu da imamu ko ba su haɗu ba ba ruwansu domin suna cewa li'anna al-imama fi haddi zatihi domin shi imami a ƙashin kansa maganarsa fi quwwati kalamin rasuli wa qudsiyyatihi wannan mun yi makon da ya gabata maganar imami daidai take da maganar manzon Allah da maganar Allah wajen darajarta da girmanta da wajibcin a karɓe ta kuma wajibi ne a yi aiki da ita domin ko shi ma'asumi shi ma ane masa wahayi wannan ya kawo mu makon da ya gabata har muka yi magana akan littafin aljami'a da kuma musafu fatima da makamantansu akwai al-abita da dai littattafai da yawa da suka ambata suna da sunayensu da suke cewa wahayi ne ake wa a'imma waɗanda su a wurinsu littattafai ne ingantattu ba sa kokontan ingancinsu daga cikin waɗannan hadisai da suke kafa hujja da su mun san hadisin ghadiru khum ko nawa wani juz'i nasa inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa man kuntu maulahu fa aliyu maula wannan ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata amma cewa ya daga hannunsa ya ce wannan shine imami bayana wannan shine khalifa duk wanda ya da a gare shi rahama kaza da kaza duk wanda ya saba masa Allah tsine masa wannan babu shi wannan ƙaryar su ce suka kirkire ta suka dangana wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai duk sun yi bayanin wannan ba abu ne da sai an tsaya a kansa ba amma su yana daga cikin hadisan da sukan kafa hujja da su ko da ba daga ahlul baiti aka ruwaito ba yana daga cikin abin da za ka yi mamaki daga su shi'a suna cewa ba sa karɓar addini sai ta hanyar ahlul baiti to amma za ka ga da yawa daga cikin hadisai da sukan karɓa su ce wanda suka dace da wani abu da suke kai zaka kuma ba ahlul baiti ne suka ruwaito ba da hadisin 12 imam ko da suke cewa 12 imam hadisin safina ne maula rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba hadisin ahlul baiti ne sannan da wannan hadisin shi ma ghadiru khum da hadisai da yawa hadisin aikin haji dogon hadisin nan da al-imam muslim ya ruwaito shi wanda har malam albani ya masa sharhi sifatu hajjin nabi sallallahu alaihi wasallam ko makamancin wannan wato hijjatun nabi kai hijjatun nabi sallallahu alaihi wasallam hajjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baqir ne ya ruwaito amma ta hanyar jabir dan abdullahi ba ta hanyar aliyu ba kamar da zamu zo mu magana akan wannan me suke nufi da cewa sai daga ahlul baiti ake karbar riwaya in muka dubi littattafan hadisin su har yanzu ba ka samun isnadi ingantacce ko in ce isnadi jonanne wanda yake hade wane ya ji daga wane wane ya ji daga wane wannan ba ta cikin harkar su su shi'a ba kamar da zaka samu agun ahlus sunna haddathana wane an wane an wane kuma duk wanda ka ji an san shi an san tarihin sa kuma an san shi da adala ba an san shi fasiki ba to amma su a cikin manyan littafan su wanda zamu zo mu ji sunayen wasu daga cikin su zaka rika ji wani yana cewa an iddatin min ashabina wani ya karanta alkafi ya taba jin wannan ko yawa an iddatin min ashabina ma'ana na ruwaito wannan magana ne daga adadi mai yawa daga cikin sahabbanmu yanzu a sunna in ka ce an rajulin to hadisi ya faɗi na ji daga wani mutum ko a ce an marrawa anhu fulan duk wannan hadisi da'ifi ne saboda me ba a san waye ba ba a faɗi sunansa ba ballantana a san waye shi ya yake ya iliminsa ya adalarsa to amma su a littafansu kamar alkafi wanda muka buɗa irinsa makon da ya gabata na manta na baro shi da mun zo da shi za ku ji irin wannan an iddatin min ashabina ai wanda da suka san larabci a cikin ku sun san me ake nufi da wannan zancen idda ana nufin wani adadi na ji daga adadi daga cikin mabiyanmu ko mutanenmu ko kuma a ce an ruwaito wannan daga imam baqir ko kuma a ce an ba bi ashabina an man laqiya an man jalasa fulan na ji daga wanda ya haɗu da wani ko na ji daga wanda ya zauna tare da wani duka zaka ji su a cikin hadisansu sai kuma a ce anil baqir ko anil imam ja'far imam ja'far ya ce kaza ya ce kaza to duk wannan fa asalin littafan da aka gina aqidun akan su ne wanda zamu zo mu ji matsayin waɗannan littattafai a wurin su tare da cewa akwai tsawon zamani zaka ga mutum tsakaninsa da wanda yace ya ji din ko ya ruwato daga gare shi za a iya samun shekaru da yawa wani tun kafin a haife shi malamin ya mutu ya tashi ya ji labari ya ce ya ji daga wurinsa kaga ka tabbata wannan ƙarya ce wani ne ya gaya masa yanzu a daga cikin abin da ɗaliban ilimi sun sani a sunna hatta saɓanin manhaji aka samu tsakanin al'imamu al-bukhari da al'imamu muslim ko ai kun san wannan ne cewa a wurin al'imamu muslim zai iya karɓar riwayar malami idan ya ce malam wane ya gaya masa sai aka bincika aka ga sun rayu a zamani ɗaya da malam wane ko da bai tabbatar da sun haɗu da juna ba zai iya karɓar hadisinsa al'imam muslim zai wannan amma al'imam al-bukhari in wane ya ce ya ji daga wane ko ya karɓo daga wane ko an wane idan aka tabbatar da sun rayu a zamani guda to kuma sai an tabbatar da sun taɓa haɗuwa idan ya samu a wani labari ko tarihin wannan malami cewa ba su haɗu da malam wane ba to wannan hadisin shi ba zai karɓe shi ba haka al'imam al-bukhari ya tara hadisansa yanzu misali a ce wani malami ya ce ya ji hadisin maliku sai aka bincika shi kuma wannan malami mutumin kufa ne ko mutumin basra kuma bai taɓa zuwa haji ba ballantana ya je madina to malamai sai su ce wannan hadisin sam ba za mu karɓa ba saboda tarihin wannan mutumin har ya mutu bai haji ba tunda ko bai haji ba bai ma je maka ba ballantana ya je madina in ko bai je madina ba to bai haɗu da maliku ba domin a rayuwar imam maliku bai taɓa zuwa ko ina ba bai taɓa fita daga madina ba sai haji da ya je haji ya koma madina kuma bai sake zuwa ko ina ba har ya mutu
Imam Maliku bai taba zuwa Basra ba, bai taba zuwa Kufa ba. Duk in ka ga hadisi an ce wannan malami dan Kufa ne, ya ce Maliku ne ya ga masa a Kufa, to kai ka san ƙarya ce, saboda bai taba zuwa can ba. Kun fahimci wannan? To ashe kenan wannan ilimin ba haka kawai yake mutum ya bude baki ya ce an wane shikenan sai a karba ba, ba a haka aka tara hadisan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai an tabbatar da wanda ya faɗi magana sun rayu a zamani ɗaya, ko a wadatu da haka, ko kuma a tabbatar da sun haɗu kafin a karɓa. Amma in aka tabbatar da ya taɓa zuwa garin, wannan ma ya je a wani lokaci guda ko lokacin haji sun haɗu a Makka, to ba wai sai kuma an samu shaidar da ya gansu tare ba. In dai an samu wannan, to ana wadatuwa cewa eh sun haɗu kuma ya ji wannan hadisi. Shi yasa zaka ga littattafan da malamai suka rubuta, wata rundunar sha ambata mana a nan irin wannan, in ka ɗauki littafin Al-Hafiz al-Mizzi kawai, Tahzibul Kamal, ka ɗauka ka riƙa karanta yadda aka tara tarihin marwaita hadisai, shi fa wannan iya Al-Kutubu Sitta kawai. Kun san Al-Kutubu Sitta? Da Bukhari, da Muslim, da Abu Dawud, da Tirmidhi, da An-Nasa'i, da Ibn Majah, ba su ne guda shida ba? To wannan Al-Kutubu Sitta, duk wani mutum da sunansa yake cikinsu an ce an wane ko haddathana wane da sunansa, to akwai tarihinsa a wannan littafi. Juz'i 35 ne, daga ƙasa zai kai haka in ka tara shi wuri guda, manya-manyan mujalladai, kowanne mutum an faɗi tarihinsa. Wani shafi uku ne a ciki tarihinsa, wani shafi ɗari, wani shafi ɗari biyu, duk tarihinsa ne. An haife shi a gari kaza, waye babansa, har sunan mahaifiya, ya yi aure, sunan matan, duk ba ɓoyewa za a faɗi ya auri wance a gari kaza, ‘yar gidan wane, sun samu ‘ya’ya da wane da wane da wane, ‘ya’yansu ne da wance, da wane da wane da wane, ‘ya’yansu ne da wance. Kuma fitarsa ya fita zuwa gari kaza da gari kaza da gari kaza, irin yadda kake faɗa a CV ɗinka yanzu, ko ka halarci conference a wuri kaza, an yi kaza, ka yi kaza, ka je ƙasa kaza, to duk waɗannan abubuwan su a da sai an tara, ko ba da kwamfuta ake ba, da ka suka riƙe, wani da wani ya yi kaza, sun haɗu da wani daga cikin malamansa a jero maka, ya yi riwaya daga wani, ya yi riwaya daga wani. Kada mu ɓata lokaci da daɗin jin abin da ya shafi sunna, muna tattauna abin da ba daɗi ne, shi ne zancen shi a ko Allah ya tsare. To za ka ga cewa a su Shi'a kasancewar ba sa karɓar hadisan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan ya yi tasiri wajen abin da suke riƙe da shi na addini, tunda sun kafarta sahabbai kamar da za mu zo mu ci. Muhammad Al-Husayn Ali Kashif Al-Ghita, wani daga cikin malamansu na zamanin yanzu, karkace wani da daddan littafi ne a baya, yanzu an daina Shi'ar irin wannan, a malamin zamanin nan ne. Muhammad Al-Husayn Ali Kashif Al-Ghita yana cewa wa shi'atu la ya'tabiruna min as-sunnati illa ma sahha lahum min turqi ahli al-bayt. Su Shi'a ba sa karɓar wani abu na sunna, ma'ana na hadisai, sai abinda ya inganta gare su ta hanyar ahlul baiti, abinda ya inganta ta hanyar ahlul baiti. To amma ya kamata ku sani abinda Ali Kashif Al-Ghita yake nufi a nan, ba ana nufin suna karɓar riwayoyin a'imma ba ne waɗanda suke ruwaitowa ta hanyar su daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba wannan yake nufi ba. Domin ko maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin su ba ita ce umda ba, ba ita ce ginshiki ba a addini, kamar yadda yake a gun sunna, maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ake gina addinin akai. Su a wurin su na ambata mana maganar imami, kowanne imami, to duk abin da ya faɗa kamar Allah ne faɗa, kamar manzon Allah ne faɗa, don haka babu zancen bincike, ba a buƙatar isnadi ya haɗu, hatta abin da ya shafi wannan naman ta an ga mana dazu abin da ya shafi sanin hadisi sahihi da hadisi dha'ifi da abin da ya shafi ilmun rijal ko abin da ya shafi illa ta hadisai wannan duka daga baya suka fara shi daga bayan ma wanda ya fara rubuta musu shine malamin nan da ibnu taymiya yayi masa raddi a littafin minhajus sunna ibnu al-mutahhir ko ibnu al-mutahhar al-hilli al-allamatu al-hilli wanda ibnu taymiya wanda ya rubuta littafin minhajul karama suna littafin sa kenan ibnu taymiya yazo yayi masa raddi da suna minhajus sunna an-nabawiyya fi naqd kalam ash-shi'ah wal-qadariyyah suna littafin kenan to wannan malamin shine domin ya karanta raddin ibnu taymiya ya ga irin yadda ibnu taymiya ya ta ruguruguza abin da yake kawowa na hadisi cewa ba su da asali to daga nan ya fara rubuta musu littattafai yace lalle ya kamata su ma su koma ilimin hadisi su rika sanin yaushe ne hadisi zai zama ingantacce kuga a wata shekara ibnu taymiya ya rasu shekara ta 728 to kunga in har ilimin hadisi ba a gina shi da karfin sa ba sai a wannan lokaci to lalle ku an makar akwai littafai da suka rubuta kafin nan irin su rijalul kishi a can baya amma mujalladi ɗaya ne na tarihin marwaita littafan shi'a mujalladi kwaya ɗaya yana nan ina da shi kwaya ɗaya ne duk abin da ke ciki sai zancen waɗannan wane da wane da wane ɗan abin da yake wani bai fi layi hudu biyar an gama da shi to amma kuma ba zancen tawziki da abin da ya shafi wane da adalci ko ga malaman da ya ruwaya a wurinsu ga inda ya karatu ga aƙidarsa ga wannan duka babu sai ɗan can da can sama da sama da za a ambata to amma wannan bai isa a kira shi manhaji na tashihi da tadhifi ba wanda shi al-allamatul hilli ya zo yi ihtimami da shi daga baya dai sun rubuta littattafai ba ina nufin har yanzu ba su littattafai a yanzu akwai malamansu na zamani sun rubuta littattafai da yawa wasu kuma duk sun gina su ne akan ala zirari kutubi ahli sunna da suka ga yadda ahli sunna suka damu da tsarkake riwaya su ma suka rubuta irin waɗannan shi yasa akwai shi majlisi yana cikin waɗanda suka yi aiki akan littafin al-kafi shine nazo mana da sharhin sa makon da ya gabata ko yawa wannan a ciki yayi bayanin zai sako kasa yace wannan hadisi ne sahihi wani gun yace wai muwaffaq ko kuma yace majhul wai hadisin ne majhul duk dai suna da istilahin su da suke nufin waɗannan abubuwa to ya kamata ka gane cewa abinda suke nufi kowanne ɗaya daga cikin mutum 12 daga cikin imamai din nan to kamar manzo yake duk abin da ya faɗa faɗinsa kamar faɗin manzon Allah ne da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wannan dai na maimaita abin da na ambata ne kamar yadda kuma ya kamata a gane da yace illa ma sahha min tariqi ahli albayt abin da ake nufi da ahli albayt anan ba'dhum wannan lizaman baka da wata fassara da zaka bayar in ba ba'dhum ba ko gane wannan dan ko ba ko gane ba ma'ana ba zai yi a ce dukkan ahli albayt ba yawa domin abinda babu ba dukkan ahli albayt ne yasluhuna lirriwayati ba ba dukkan ahli albayt ne suka cancanta a dauki riwaya daga wurin su ba dan haka wasu daga cikin su suke nufi ba dukkanin su ne malamai ba kai imaman ma guda 12 ba dukkan su ne malamai sosai ba waɗanda za ka iya cewa malaman zamaninsu ba su fi su ba dukkaninsu malaman zamaninsu akwai waɗanda suka fi su a zamaninsu duk gaba ɗayansu ka ɗauko ma duka 12 tun daga Aliyu radiyallahu ta'ala anhu babban sahabi ne kuma mai ilimi amma a zamanin da ya rayu akwai wanda suka fi shi ilimi daga cikin sahabbai an gane ka ɗauko Hassan ka ɗauko Husaini sahabbai ne sun zauna da manzon Allah amma suna ƙanana ba su yi idrakin wani abu da za su iya kawo riwaya su ce sun ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ba domin lokacin da ya rasu suna ƙanana ba su daɗe da yaye ba an fahimci wannan abin yau don haka sai dai su ji daga baya wani sahabin ya ce kaza to haka zaka dauko ballantana a zo kan sauran wadanda tabi'ai ne ko atba'u tabi'in kamar al-baqir tabi'in su Ja'far as-Sadiq to kuma ka zo ka shigo cikin inda suka yi ta sabani a tsakanin su wannan imami ne wani ma sai a ƙarya ne wannan ba imami bane kamar da zamu zo mu ji shi ma daga cikin abinda sukan ambata don haka su abinda suke nufi alul baiti laysu jami'an a'imma wannan maganar da nake faɗa ne daidai ne kamar da malami suka ambata don haka riwaya daga zurriyar Fatima daga ƴaƴan Husaini shi suke nufi domin ba sa karɓar addini daga ƴaƴan Hassan ƴaƴan Hassan gaba ɗaya sun yi watsi da ruwaya su ba sa karɓar addini daga gunsu babu wani imami ɗaya bayan Hassan daga gidan Hassan kun taɓa ji? Meye dalili? Al-Hassan ɗan Aliyu ne shi ma shi ne wan Husaini ba tagwaye ba ne kamar da yawa muke ɗauka cewa tagwaye ne Hassan da Husaini rana ɗaya aka haife su a su ba rana ɗaya aka haife su jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wata goma ko sha ɗaya tsakaninsu Hassan shi ne babba sai kuma aka haifi Husaini to shi Hassan a matsayinsa na babba da aka tashi lissafa imamai randana na ambata mana inda kun riƙe ai duka ba a ce wani ɗan Hassan ba ko da aka ce Aliyu shi ne imami na farko sai wa sai Hassan to tun daga nan aka gama da Hassan shi kadai shi ne imam sai aka ce Husaini to tun daga nan sai imamancin ya koma gidan Husaini ya koma gidan Husaini sai aka ce Ali ibn al-Husayn ko sai Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn sai Ja'far har da zuwa ƙarshe kun ga duka wani dan wannan wannan dan wannan ne har zuwa iya Husayn menene dalili iya biyu zan faɗa duk da ba zai iya bayanin aqidin shi a muke ba yau maganar matsayinsu dangane da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muke tattaunawa daga cikin dalilin farko suna cewa yana daga cikin kuma dalilan alaƙar shi'a da tarihin Farisa Farisa wato Persian dynasty ko empire wato daular Farisa sirrin abin shine lokacin da aka ci su da yaƙi zamanin sahabbai a zamanin Sayyidina Umar ne da aka ruguza daular Farisa aka ruguza garin Mada'in inda ake bautawa wuta bautar wuta wutar ta mutu aka ruguza wannan kaskon katon kaskon ne na taba ambata mana ya kusa fadin tsakiyar masallacin nan yadda malami suka siffanta akwai wuta a cikinsa nan ake zuwa a yi ruku'u da sujada ita ake bautawa wannan wutar ita ce aqidar Iran da kuma har yanzu akwai wani abu na wannan majusanci a ciki da ake yi to lokacin da aka ruguza wannan abu an samu ribatattun yaƙi kamammun yaƙi daga cikinsu akwai 'yar sarkin Farisa na wannan zamani sunanta Shahrbanu da aka kama ta a cikin kamammun yaƙi aka zo da su gaban Sayyidina Umar Sayyidina Umar sai ya ga tunda ƴar sarauta ce ƴar babban mutum shi ma bari ya girmama ɗan babban mutum a cikin al'ummar musulmi shi zai ba ita shine ya baiwa Husaini ita ya ƴanta ta ya aure ta ku duba ku ga Umar ne ma mai wannan aiki Umar da kafiri ne a gun shi'a to shi ya ɗauki wannan mata Shahrbano ya ba wa Husaini ya ce shi ya dace da ita to ita ce ta haifi Aliyu Zainul Abidi kun ga sirrin mahadar gidan Husaini kenan da tarihin Iran shi yasa suka damu da wannan abu shi yasa daga cikin dalilan da yasa zaka ji sai imamanci ya koma zurriyar wannan wanda ita wannan ta haifi Ali ibn al-Husayn sai zama ɗansa Muhammad al-Baqir shine imami bayansa sai dan sa Ja'far as-Sadiq shine imami bayansa kun fahimci wannan sirrin na biyu dalili kuma da shine yafi girma dalilin dauke imamanci daga zuriyar Hassan shine kasancewar shi Hassan radiyallahu ta'ala anhu lokacin da fitina tai fitina a lokacin da akai abinda akai tsakanin Ali da Muawiya an yi yaƙi kun sani ko bayan khawarijawa sun kashe sayyidina Ali ba an zabi Hassan a matsayin shine khalifa ba wata shida yana shugabanci fitina bata tsaya ba da su da gefen Muawiya to wannan ya jawo da kansa shi Al-Hassan ya sauka daga shugabancin nan ya barwa Muawiya ya ce Muawiya ya dauki wannan shugabanci Muawiya ya karbi shugabancin al'umma yayi khalifa shekara 20 tif ba tawaye ba rikici ba zanga-zanga da aka tabe masa aka shekarar da aka yi wannan aka kira ta amul jama'a aji ina jin kun san wannan kisa kun sha jinta to Hassan din nan fa imami ne daga cikin imamai kuma ya zo ya dauki ginshiki the most fundamental abu agun dan shi'a shine maganar imami da shugabancin nan to ya zo ya dauke shi ya mika wa wanda a wurin su kafiri ne idan mutum ya dauki shugabanci ya ba wanda ba musulmi ba akwai adalci ba adalci ma'ana adalarsa ta sauka ya kamata ma a ce imamancinsa ya sauka to amma ba za su iya gaya wa al'umma wannan ba sai suka bar shi a haka amma dai shugabancin da imamancin na sauran mutum goma ko tara ya koma gidan Husaini aka yi watsi da gidan Hassan shi yasa suke addressing ɗinsa in suna magana da shi a ɓoye suna cewa ya khazilal mu'minin ya kai wanda ya tabar da muminai ya hana musu nasara jikan manzon Allah sallallahu alaihi suke gaya wannan amma nan za su zo suna ta gaya muku ba a san Ahlul Baiti an zagi Ahlul Baiti kuma su ne wanda suka zagi Ahlul Baiti suka kore Al-Hassan ibn Ali duk da ba wasu kore shi daga imamanci ba ana faɗa cewa shi imami ne da riwayoyi da yawa har da tarihinsa da komai duk za su faɗa amma dai ga irin zagin da suke masa cewa shine khazil al-mu'mini Allah ya kare to mu koma zancen mu duk wanda ba kuma daga waɗannan ba ba daga zuriyar Fatima ta hanyar Husaini ba to ba a ɗaukar riwayarsa kun ji ba a ɗaukar riwayarsa domin kuwa Hassan da shi da zuriyarsa ban da shi babu wani imami tunda ko babu wani imami a cikinsu to ba za a ɗauki riwayoyinsu a matsayin ginshikin addini ba sannan shi yasa za ka samu suna kafirta su ‘yan isne a shari’a suna kafirta duk mutumin da ya fita daga da'awar imama daga cikin Ahlul Baiti ko Ahlul Baiti ne in bai yarda da imamanci ba to sun kafirta shi kaga ashe kenan aqidarsu bata ginu akan maganar Ahlul Baiti ba an fahimci abin Allah ya kyauta sannan in an ɗauki cewa abinda suke nufi da Ahlul Baiti su ne imaman nan guda 12 to ya kamata kuma mu sani har yanzu wanda ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin waɗannan mutum 12 wa huwa mumayyiz alhali ya kai shekarun tamyizi to mutum ɗaya ne shine Ali ibn Abi Talib a cikin wannan mutum 12 babu wanda yake da wayansa ya kai shekara 7 ma lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu har ya je wani abu agunsa in banda Aliyu Aliyu shine ya musulunta yana shekara 9 kuma dama a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kuma har annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu yana tare da shi a matsayin sahabinsa sirikinsa babban mutum a wurinsa to shine zai iya magana cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kaza amma duk sauran Hassan da Husaini kamar da ambata sahabbai ne domin sun rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba su kai shekarun tamyizi yaushe ne shekarun tamyizi shekara 7 in yaro ya kai shekara bakwai shine ake cewa ya kai tamyizi zai ya san bambancin al'aura da abin da ba al'aura ba shi ake nufi da tamyizi ya san yaji kunya zai sa wando ya san wani abu a ce abu kaza zai cuce shi zai gudu abu kaza ba zai cuce shi ba ya tsaya don mutum ya kai shekara bakwai ana ce masa mumayyiz to Hassan da Husaini ba su kai shekarun tamyizi ba lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu kaga ashe kenan ba su kai su ruwaito wani abu ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da za a ruwaito shi a dau addini ashe kenan Aliyu ne shi kadai kuma kowa ya sani in aka ce haka ne to ashe kenan ba zai yiwu a ce Aliyu shi kadai shi ya ruwaito dukkan addinin Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ababun tsarki ababun alwala ababun aure ababun ciniki ababun aqida ababun tarihi a komai na musulunci babu wani hadisi sai na Aliyu babu Ibn Hazm yana cewa hadisan da aka ruwato daga Aliyu dukkan su 500 da wani abu to yaushe hadisai 500 da wani abu suka isa a addinin musulunci baki ɗayan su in dai suna nufin alil baiti shine wanda ya ruwaito ya jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mutum ɗaya ne ya jiyo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ba shine ya yada dukkan musulunci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba Allah sa ku gane in aka dauki wannan fahimta kuma cewa Aliyu shi ake nufi da ahlul baiti wannan ya ruguza wani abu na sharadin riwayar addini musamman shari'a da qur'ani a ruwaito ta hanyar tawaturi ai kun san tawaturi menene tawaturi a adadi mai yawa su ruwaito abu ai yana karfafa masa karfi yanzu alqur'ani haka aka samu alqur'ani haka aka ruwaito shi tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har zuwa yanzu adadin da ya ruwaito alqur'ani masu yawa ne dubban al'umma suka dauko alqur'ani daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka kawo al'umar musulmi don haka qur'ani shi yasa in mutum ya zo da wata riwaya da ba a saba da ita ba sai a ce a'a wannan riwaya ce shadda ya koma da ita saboda ba a ruwaito ta da tawaturi ba wannan dai harkar ilimin qira'at ne kuma malamai sun yi magana akan wannan bangare da ba don haka in aka ce mutum ɗaya ne zai ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama dukkan musuluncin an gina shi akan ahadithul ahad kuma waɗanda suke gaba-gaba wajen inkarin ahadithul ahad su ne mu'tazila iyayen shi'a a aqida wajen me za a karba menene ba za a karba ba kun fahimci wannan zancen da haka wannan tufka da warwara ce ba zai yiwu a gina addinin Allah akan riwayar Aliyu shi kadai ba banda wannan garuruwan da suka karbi musulunci duk sun karba addini ne min tariqi ghairi aliyin ta hanyar wani ba Aliyu ba radiyallahu ta'ala anhu na'am a Madina da Makka kowa ya sani sahabbai dama anan suke a tare mafi yawa da ka ba zancen ka ce Aliyu ne kawai ya koyar da mutanen Madina ko yawa haka inda zaka ce maganganun Aliyu ko riwayoyin Aliyu sun fi yawa shine garin Kufa saboda rayuwarsa ta karshe a can da yayi amma ba za ka je Sham ka je Yaman ka je sauran garuruwa da Misra ka samu cewa hadisan Aliyu sun fi yawa ba an kai musu musulunci tun kafin Aliyu ya zama khalifa tun kafin ya aika mutane tun zamanin Sayyidina Uthman an aika mutane zamanin Sayyidina Umar an aika mutane baya kuma sun je sun ilmantar da mutane sun kai alqur'ani in aka ce sai ta hanyar Aliyu kawai za a karba to lalle ko an ruguza musuluncin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yawa wannan kar ka fahimci ana rage darajar Aliyu ne a'a su da suka kai shi matsayin da ya wuce iyaka su ne ya kamata a nuna musu abin ba haka yake ba Allah ya sa kun gane zancen kamar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura su Mu'adhu ko zuwa Yaman duk kun gani ga hadisai nan da yawa su Al-Ala ibn al-Hadrami zuwa Bahrain da sauransu duka annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura su a sannan Abu Musa al-Ash'ari shi ma zuwa Yaman annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura shi ya aika Attab ibn Usaid zuwa Makka duk ga sunan dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tura su wasu daga cikin na kawo mana magana Ibn Hazm ko yawa cewa hadisan Aliyu 500 ne da wani abu hakikanin su shine yace 586 inji Ibn Hazm yace lam yurwa an aliyin illa 586 hadithan 586 hadithan ai wa 85 hadisan nake so in ci kun ga mutun nawa kenan 586 hadisan aliyu to in iya wannan ne kuwa yaushe za a ce sun isa dukkan abin da ake nema a addini a ce an same shi a cikin waɗannan sannan mu sani illar da ta sa shi'a ba sa karban hadisan sahabbai menene ai kun santa shine sun ce Allah yayi nassi akan Aliyu ne khalifa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi nassi akan cewa Aliyu shine khalifa am bal har annabawa baki ɗayan su duk wani annabi da aka aiko shi ba a aiko shi ba sai da aka tsaye da shi aka ce to in ka je gun mutanen ka faka gaya musu cewa Aliyu ne khalifa bayan manzon Allah da zai zo na ƙarshe su haka suka faɗa a littafansu an mun sha ambata wannan har annabi yunusa suke cewa dalilin da yasa Allah ya jefa shi a cikin bakin kifi saboda wai yayi da wuri a lokacin da aka ce ka karbi khalifancin aliyu cewa yana da cikin rukunin addini wai da ya dan da wuri ya shakka shi ne kifi ya haɗe shi duk wannan shi a sun faɗi wannan tatsuniyar wanda hankali ma ba zai karbe ta ba ballantana maganar ingancin riwaya Allah kyauta akan haka suka kafirta sahabbai suka ce tunda sahabbai sun san wannan suka ki to sun kafirta don haka sahabbai kafirai ne sai yan kadan a cikin su kamar da muka yi magana wancan kar tunda ko haka ne sun zama ba adalai ba tunda ba adalai bane ba za a karbi ruwayar su kun ji wannan sun ce ba za a karbi ruwayar wane wanda ba adali ba to amma abun mamaki waɗannan mutanen suna karɓar riwayar wasu firƙoƙi da ƙungiyoyin shi'a da suka ƙayyata wasu imamai ba su yarda da su ba bayan kuwa sun ce duk wanda ya yi inkarin imami ɗaya daga cikin waɗannan imamai to ya kafirta kai yanzu idan ka ce ba ka yarda da imami ɗaya daga cikinsu waɗannan imamai ne daga Allah Allah ne ya aiko su da imamanci in ba ka yarda da wannan ba kai kafiri ne a gunsu to amma su din suna karbar riwayar ƴan fatahiyya da ƴan waqifiyya waɗanda dukkaninsu sun yi inkarin imamancin wasu kamar Ali ibn Musa ibn Ja'far da Ali ibn Musa ƴan waqifiyya ba su yarda da imamancinsu sun yarda da wani daban sun ce su dai sun tsaya akan Musa ibn Ja'far kai suka tsaya akan sa shine imami na ƙarshe suka ce ba su yarda da wanin sa ba kaga ashe kenan su ma sun yi inkarin wani imami wanda inkarin imami mai hukuncinsa kafiri ne ba adali bane don haka ba za a karɓi ruwa sa ba kun ga akwai tufka da walwala ke Allah dai ya kyauta mana to waɗanne ne littafan da shi'a suka dogara da su wajen addini na sunna ma'anan ce kai na hadisai littafan hadisi da shi'a suka yarda da su to an ce minti biyu to amma gaskiya lokacin ba zai isa ba mu tsaya haka a ci gaba wani lokaci ko ku a kyale su kawai shikenan tunda mun ji to na ban ji ba mana muka faɗi wannan shikenan to mu tsaya hakan insha Allah mako mai zuwa sai mu tashi kan bayanin littattafan nasu da yadda suke karɓan hadisan nasu kada mu tsawaita da yawa ko amma dai duka akwai amfani insha Allah ta'ala Allah samu dace Allah ya tsare mu daga son zuciya Allah tabbatar da mu akan tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da awana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.